أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مرساك سادة أولا سافيا تلاهدي شيرند بكر جوات رمضان شكرنا دو عيد تاريخ بدا 40 ديو با هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وان دي 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 ترى جوات بيار شكرنا دو ديو دا 21 اولا مسلاش متارين البركه مسلاش ابو بكر الصديق لكن ابو بكر اري شكين بالله فيها بابن بلين دي النصرى اولا مجلسي دا مكي فتكروا dangane da ban kwana da wannan wata na Ramadan. Wannan shine zaman mu na hudu muna magana akan zakkan fiddakai. Sai zamu magana akan da kadarin abinda ake so a bayar da irin abinda ake cire zakkan daga ciki. Hadisi da muka karanta a baya, hadisin Abdullah ibn Umar da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, duka sun fadi abin da ya wajaba a fitar wato gurgudan abin, sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqtin. Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه من الشواء من كتن شمنا فتد زكام فدكي يا عند النبي صلى الله عليه وسلم ايكي شكمو منا فتد سائين قداد اينا ابنشي سائين جدينو كون شعير كون زبيب كون شكوي يتبو مغوشي بقى كون ونم har lokacin da Muawiya radiyallahu anhu yazo mana garin Madina, fa kana sayyidi ina ganin muddun nabi guda biyu na alkama din birnin Sham zai yi daidai da sa'i guda ɗaya na dabino. Yace sai mutane suka dauki wannan fahimta ko ra'ayi na Muawiya suna amfani da shi. Abu Sa'id yace amma ni kuwa ba zan gushe ba, ina fitar da shi kamar yadda na kasance ina fitarwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana wannan hadisin ya kankance mana cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta shine a fitar da sa'i guda daya. In aka ce sa'i guda daya, muddun nabi guda hudu kenan. Muddun nabi in kana da shi abu ne mai sauki a gare ka, ma kowane mutum guda za ka cika ɗaya, biyu, uku, hudu na mutum ɗaya kenan. Idan ba ka da muddun nabi, to ana wato ainihin kwatanta da tafin hannu na mutumin da yake tsakiya, ba mai ƙaton tafin hannu ba, daga kuma ƙananan tafin hannu ba. Kowane tafin hannu guda ɗaya shi ne gwargwadon muddun nabi guda ɗaya. Shi ma kenan za a ɗiba ɗaya, biyu, uku, huɗu, wannan shi ne gwargwadon abin da za a cire ma kowane mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sa'i ne kamar da al-Imam ad-Dahlawi yake faɗa, saboda sa'in nan guda ɗaya zai iya wadatar da mutane gida guda, wato average mutane daban, ba yawa ne da su sosai ba, kuma ba kawai mutum da matansa ba, mutum da iyalinsa da ƴaƴansa in kaɗan. In an ba su sa'i guda ɗaya na abincin nan zai wadatar da su. Sannan mutum ba zai cutu ba idan ya fitar da sa'i daga cikin abin da yake da shi a wato ainihin yanayi wanda yake mafi galibi. fitar da sa'i a abinci wanda ba alƙama ba, wannan malamai sun yi ijma'i a cikin sa cewa abin da ake fitarwa shine wannan sa'i din, idan za ka yi da dabino din ne kamar yadda ya zo, ko za ka yi da sha'ir, ko za ka yi da zabib, ko za ka yi da shukai din, wannan shine gwargwadon abin da ake fitarwa. To idan za a yi ne da alkama fa, shi ma dai magana ɗin ɗaya ce a wajen mafiya yawan malamai irin su Imam Malik da Shafi'i da Ahmad, kuma shi ne kuka ji maganar da Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa a wannan hadisin da muka karanta, shi amma ni kuwa ba zan gushe ba, ina fitar da shi kamar yadda na saba. Kuma a cikin maganarsa ya faɗi ta'am, don su malamai sun fassara ta'am ɗin cewa yana nufin shi alkama ɗin ne. Al-Imam Abu Hanifa shi ne ya tafi a kan cewa idan har za a fitar da zakatul fitr daga alkama ne, to muddun nabi guda biyu ya wadatar, ba sai an kai guda huɗu ba, yana ganin ya yi daidai da sa'i guda ɗaya na dabino da zabib da sha'ir da shi cikin ɗin nan. Ya dogara da waɗansu ayyuka na sahabbai da tabi'ai, kamar a hadisin nan na Mu'awiya da ya zo Madina sai ce yana ganin ai a lokacin alkama ta fi tsada, don haka sai kimanta cewa muddinnabi guda biyu na alkama daidai ne da muddinnabi guda hudu na sauran abinci da ake ci a wannan lokacin a garin Madina. Hakanan ya inganta daga Umar ibn Abdulaziz da Mujahid da Sa'id ibn al-Musayyab da waɗansu cewa duka sun tafi a kan wannan magana ɗin. To abinda dai ya fi tabbata, ko ya tabbata dai, shi ne cewa sa'i ne na kowane irin abinci, tunda in dai abinci za a fitar, to ƙimarsa dai shi ne wannan sa'i ɗin, shi ne abin da ya zo a nassosi na Al-Qur'ani na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da haka ya fi da wannan ƙima da ake. Idan a wancan lokacin alkama na da tsada sama da sauran abubuwan da aka ambata, to ai wannan ƙima baya tabbata. Za a iya samun wani lokaci da su kuma za su fi shi tsada, ko a wani garin su fi tsada, a wani garin kuma a fi su tsada, sai zanto za a na cancanta miƙadarin kenan gwargwadon tsada ɗin. Don haka a tafi a lebul guda ɗin, gashi nan duk da cewa waɗannan abinci da aka ambata ai ƙimarsu daban-daban ne, kuma su ma kuɗinsu daban-daban ne, ba kuɗinsu ɗaya ba ne, da dabino da cikui kuɗinsu ba ɗaya ba ne, hakanan da zabib da sha'ir kuɗinsu ba ɗaya ba ne, amma annabi ya ce ko me za a bayar, a bayar da sa'i guda ɗaya daga ciki. Da haka shi ne zance mafi rinjaye wanda ya dace a tafi a kai. Sai magana ta gaba, shin ya halasta mutum ya yi ƙari a kan sa'in nan guda ɗaya? Mutum yana da wadata, a maimakon ya bayar da sa'i guda ɗaya sai bari ya ƙara, in ya yi haka ya halasta? Wannan da yake aiki ne na ibada, amma maksudinsa shi ne ciyarwa da taimaki kenya, don haka ƙari a wannan bai zanto aibi, zai shiga ƙarƙashin faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, faman taqawwa a khairan fa huwa khairun lahu, wanda ya taɗawwi ya ƙara wani abu na alheri, to alheri ne a gare shi. Wannan da annabi faɗa sa'i ɗaya ɗin shi ne minimum, shi ne mafi ƙarancin abin da za a karɓa ga kowane mutum. Amma in mutum ya yi ƙari saboda yana da yiwuwa, ba da wani kawai zurfafawa da tsanantawa ba ko da shi bai da shi ko zai cutar da kansa ko zai cutar da iyalinsa a yana da yalwa din ne ba ta sai kito bari ya kara akan sa'i guda din wannan malamin suna cewa babu laifi akan wannan kuma suna kafa hujja da abin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito daga Ubay ibn Ka'ab cewa ne mutum akwai yana da dabbobi akwai wanda ake kira bin su maqab da aka yaye shi kenan abin da ya wajaba akan sa kenan sai ya ga cewa ta yi masa kadan sai nemi raƙumi wacce ta fi wannan din ya ce ga wanda zai bayar na zakka wacce nan a rama take ba ta da nono ba za a iya hau ba ba za a iya mata lodi ba sai ce shi ba zai bayar da wannan a matsayin zakka ba ga wacce ta fita Ubay ibn Ka'ab ya karba Ubay ibn Ka'ab ya ce a ba zan karba ba domin ga abin da ya wajaba a kanka sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce masa to abin da dai sa'i ya nuna maka shine abin da ya wajaba a kanka fa in tatawwa'ta bi khairin adaraka Allah fi amma in kai kari da wani abu na alheri Allah zai baka lada a cikin sa wa qabilnahu minkum mu kuma za mu karba daga wurinka sannan annabi ya umarni ya ce a karba kuma yayi masa addu'a na albarka a cikin dukiyarsa kai kenan wannan yana nuna cewa za a karbi abin da yake sama da wajibi banda haka ga annabi ya masa ma alƙawarin lada gashi nan ya kuma ƙara masa addu'a haka nan sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa muddin nabi guda biyu na alƙama yayi daidai da muddin nabi guda hudu wato sai ɗaya na sauran abinci amma yayin da mutane suka samu kansu cikin yalwa shi ma da kansa ya ce tun da Allah ya yalwata mana a maimakon muddin nabi guda biyu na alƙama mu bayar mana da muddin nabi guda hudu ɗin na alƙama kamar yadda ake fitar masauran kayayyaki amma ila ausa Allahu alaikum fa ausi'u tun da Allah madaukakin sarki ya yalwata muku to kuma ku yalwata wannan suna daga ciki abin da ke nuna cewa yana da kyau mutum yana iya ƙara idan yana da hali ana fitar da wannan zakkan daga wani irin abinci ne nasu ya inganta da ambaton waɗansu abinci dabino sha'ir da zabib da kuma shukui waɗansu layin suna ƙara alkama waɗansu suna ƙara zura ta ce masara kenan waɗansu suna ƙara asal waɗannan abinci kamar kala bakwai su suka zo a nasrin waɗansu su ƙara zuwa tara su suka zo a cikin nasosi na hadisai cewa ana fitar da zakatul fitr a cikinsu to shin wannan yana nufin dole a cikin waɗannan dangogi na abincin ne kawai za a fitar da zakatul fitr ko kuma a'a an ambace su ne saboda su ne abinda ake da su a wannan lokacin a garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda malamai suka tafi a kai sanar mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iya shine cewa an ambaci waɗannan abubuwan ne saboda su ne abinda suke mafi yawan abin da mutane ke ci a wannan garin na Madina a wannan lokacin don haka wannan ambaton su da aka yi ba ta'abbudi bane ba wato ibadantar da mu ake akan waɗannan nau'in abincin kaɗai ba shi yasa malamai suna cewa min ghalibi qutul balad daga wato ainihin mafi yawa mafi shaharar abinci da ake ci a gari waɗansu kuma su ce mafi yawan abincin da kai mai fitarwa ɗin kake ci a tsawon shekara ko a'a a watan Ramadan ko a'a abin da kai kake ci a ranar Idi duka malamai waɗansu sun faɗi wannan waɗansu sun faɗi wancan cewa a shekara wani abinci ka fi ci to da wannan za ka fita ko a'a a watan Ramadan mai abin da ka fi ci to wannan ne jinsinsa za ka fitar da zakatul fitr malamin mutum malikiya su suna rinjayar da abinda ake ce a ranar Idi din. Mai abinda kafici ko aka fice a garinku a ranar Idi shi za ku fitar da shi domin ya ƙara nuna daidaito tsakaninku da waɗannan talakawa da za ku ba su wannan su samu farin ciki cewa yanzu yau kan sun yi daidai da kowane alaji da kowane hamshakin mai kuɗi irin abin da yake ce a gidansa ga shi shi ne abin da Allah ya koro musu su ma suna ci a gidansu wannan abin da ya shafi abin da za a fitar kenan to shi zai yi a fitar da kima a madadin a bayar da abinci a bayar da kuɗi wanda zai sayi wannan abincin shi ma wannan abin da malamai suke saɓani a kai al-imamu malik da shafi'i da ahmad ibn hanbal suna tafiya akan cewa lallai a tsaya akan abin da nafsi ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ne a fitar da zakka na abinci ba na dukiya ba wannan shine abin da nafsi ya zo da shi an samu waɗansu malamai da suke ganin halaccin fitar da kimar abinci din musamman idan ana yanayin da akwai abinci ya yawaita abin da yake da wahala shine kuɗi da za a sarrafa abincin da shi sai suke gani a irin wannan yanayin to abin da yafi shine a tunda kowa yana da abinci a bayar da kimar wannan din in kuma aka shin ne ya faru ana wahalan abinci akwai kuɗi a hannun mutane to a bayar da abinci din shine abin da yafi a wajen waɗannan malamai malamai da suke taban abin da shine asali daman shine abinci din wannan shine asali kuma shi yafi cancanta dai a tsaya a kai sai dai in hakan ba zai zanto ya fi amfani matalakar da za a bashi ba su masu rinjayar da cewa ana iya a bayar da kima ko kuɗi suna ganin cewa ya fi matalaka sauki da ka bashi abinci a ranar ya zai ƙoƙarin yadda zai sarrafa a tana iya bashi da kuɗi da zai sarrafa ka kallafa masa wani yanayi sannan kuma cewa ya fi sauki musamman mu a wannan zamanin ka ba mutum kuɗi ya zai zaɓi shi abin da yake so ya saya dan kai ka kawo masa abin da kai kake so to duk waɗannan dai ƙoƙari ne na ijtihadi ana yi wanda malamai suna tattaunawa su bayar da amsa akan kowanne idan har kana son ka bashi abin da yake so ne ɗauki shi mana ku tafi kasuwa ya zaɓi me yake so ka saya masa sa'i guda ɗaya ka bashi in kuma kana son ka bashi kuɗin ba mun ce kana iya ƙara akan sa'i ba to ai sai ka bashi sa'i ɗaya na abinci kuma ka ƙara masa kuɗin cefa ne kuma wannan shi ma shine ma abin da zai kaga ba shi da wani uzuri kenan kuma yana cikin zai ƙara samun farin ciki da ƙara soyayya a gare ka kai da kai masa wannan gata kai masa wannan kyauta din za mu tsaya nan insha Allah gobe sai mai magana akan lokacin da ake fitarwa da zakatul fitr kuma wa ake ba wa zakatul fitr وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كويس بعد اي بي سي مونسون